Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da ralo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Juma'a da ta kasance Juma'a karshe a watan Satumba shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Rundunar sojin Amurka wadda ke bayar da horo ga sojojin Kamaru ta yi kiran da hukunta sojojin Kamarun da suka harbe mata da yara. Kasar Myanmar ta ce tana yin duk abin da take iyawa da maido da ƴan Rohingya sama da 800,000 zuwa gida. Sannan kasashen Rasha da China sun yi kiran da a ɗage takunkuman da kasashen duniya suka kakkaba ma Koriya ta Arewa.
Kanin labaran kenan. Yau yajin aikin da kungiyar ƙodago ta shiga a Najeriya ya shiga rana ta biyu, sai dai malamai a jihar Borno sun ce an sha su sun warke bisa dalilin cewa
lokacin da ita gwamnatin tarayya ta ce a bamu minimum wage nan na 1018 din nan, to ina ganin ba malamin da aka bawa tunda na fari ma ba biya mana bukata ba, ba zai zama mu zama yan anshin shata ba, mu zama yan rakiya ba.
Kanin labaran sai ku kasance tare da mu. Muna kuma da rahoto kan zanga-zanga da nakasassu suka gudana a birnin tarayya Abuja na nema a mutunta su, sai kuma shirin lafiya uwa jiki na Jummai Ali, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A yayin da hukumomi a kasar Kamaru ke binciken wasu munanan laifuka da ake zargin sojojin gwamnati da aikatawa a yankin Arewa mai nisa, rundunar sojin Amurka ta yi kiran da abukadi a yayin da take ci gaba da bayar da horo ga sojojin na Kamaru. Headquarter tsaron Amurka ta Pentagon za ta ci gaba da haɗa kai da ma'aikatar harkokin wajen Amurka wajen tabbatar da cewa gwamnatin Kamaru ta ladabtar da duk waɗanda aka samu da hannu. A cewar kakakin ma'aikatar tsaron ta Amurka Manjo General Cheryl Klinkel a wani saƙon email ɗin da ya tura muryar Amurka, hukumomin Kamaru sun damƙe sojoji kamar 7 bayan da aka yaɗa wasu fayafayen bidiyo biyu a kafafen sada zumunci da ke bayyana al'amarin. Ɗaya daga cikin fayafayen bidiyon na nuna wasu da ake zargin sojojin Kamaru ne na harbe wasu mata biyu da kuma wasu ƙananan yara biyu, a yayin da ɗaya daga cikin bidiyon kuma ke nuna wasu waɗanda su ma ake kyautata zaton jami'an tsaron na Kamaru ne na harbe wasu fararen hula wajen 12 waɗanda ba su ɗauke da makamai a yayin wani aikin wato kakkaɓe ta'addanci a yankin na Arewa mai nisa. Kasar Myanmar na yin duk abin da take iyawa don maido da ƴan Rohingya sama da 700,000 gida, a cewar wani babban jami'in gwamnati ƙasa da kwana guda bayan da Firaministan ƙasar Bangladesh mai makwabtaka da Myanmar ɗin wadda ke baiwa ƴan Rohingya mafaka ya zargi ƙasar mabiya addinin Buddha da yunkurin hana maido da musulmi. Muna kan aiwatar da tsarin maido da ƴan Rohingya daki-daki kamar yadda aka tsara, abinda Winnet Ai, ministan kyautata rayuwar jama'a, ya faɗa kenan a hirarsa da sashin Bama na muryar Amurka. ƴan Rohingya sun gudu zuwa Bangladesh bayan abinda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta gano cewa shiryayyen hari ne sojojin Myanmar suka auna kan wasu ƙauyukan ƴan Rohingya. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasashen China da Russia jiya Alhamis sun yi kiran da a sassauta takunkumin da kasashen duniya suka kakkaba ma kasar Koriya ta Arewa a matsayin hanyar karfafa mata gwiwa domin kawar da makaman nukiliya da take yi, wanda hakan ka iya gurgunta kudirin duniya na matsa mata lamba. China ta yi matukar imanin cewa matsin lamba ba shi ne mafita ba, a cewar ministan harkokin wajen China Wang Yi a bayaninsa ga wata muhimmiyar ganawa da ta kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya game da Koriya ta Arewar. Ya ƙara da cewa da aiwatar da takunkumin da kuma amfani da zaɓin siyasa duk suna da amfani a tsarin kwamitin sulhun. Wang ya yi kira ga kwamitin sulhun mai mambobi 15 da ya yi amfani da wani tanajin da ya amince da yin kuskurima ga takunkumin. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya gaya ma wato ya goyi bayan shawarar da China ta gabatar. A halin da ake ciki kuma, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gaya babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya cewa har yanzu Iran tana ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya. Jiya Alhamis ta kasance ranar ja'in ja da zubar da ƙwalla da kuma hayaniya a Majalisar Tarayyar Amurka, inda mutumin da ke fuskantar tantancewar zama alƙalin kotun ƙolin Amurka Brett Kavanaugh cikin fushi ya ƙaryata zargin neman yin lalata da wata mace mai suna Christian Blasey Ford a wata liyafa a shekara ta 1982 lokacin dukkaninsu matasa ne. Dukkaninsu biyu sun samu damar bayar da ba'asi a gaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattawa a yayin zaman sauraron batun mai tsawon kusan sa'a 9. Ban taɓa yin lalata da kowa ba, ko a makaranta, ko a kwaleji, ko a ina ma. Abinda Kavanaugh ya gaya ma 'yan Majalisar Dattawan kenan, ya ƙara da cewa ban taɓa yin mata ko wata mace haka ba. 'Yan sa'o'i gabanin nan, Christian Ford ta gaya ma kwamitin cewa ta yi imani 100% cewa kabarin ne, yayin da yake cikin maye ya ture ta kan gado, ya rungume ta, ya yi ƙoƙarin tuɓe ta, ya kuma rufe mata baki da hannunsa don kar ta yi ihun neman taimako. Daga yanzu zina ta daina zama laifi a ƙasar India, wannan ko ya biyo bayan wani hukuncin kotun ƙolin ƙasar na jiya Alhamis a ƙarƙashin dokar zamanin mulkin mallaka. Duk mutumin da ya tara da matar wani ba tare da amincewar mijin ba na iya fuskantar tuhuma da shari'a da kuma hukuncin ɗaurin shekara 5 a gidan yari. Dokar ta baiwa mijin damar kai ƙarar kwartan, to amma dokar ba ta baiwa matar irin wannan damar ba. Kotun ƙolin India jiya Alhamis ta soke wannan dokar. Lokaci ya yi da ya kamata a ce miji ba mamallakin matarsa ba ne, a cewar babban alkali Deepak Misra, yayin da yake karanta hukuncin. Ya ƙara da cewa fifita wani jinsi kan wani a shari'ance bai dace ba. A hukuncinta, kotun ta ce zina wata harka ce ta sirri tsakanin baligai masu yinta, to amma har yanzu hakan na iya zama sanadin saki ko rabuwa tsakanin waɗanda wannan al'amarin ya shafe su.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla, hukumar zaben mai zaman kanta a Najeriya ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki Boyega Oyetola a matsayin wanda ya lashe zaben jihar Osun. An gudanar da zaben fidda gwanin ne a mazaɓu 7 da ke ƙananan hukumomi 4 jiya Alhamis, da ɗan takarar jam'iyyar ta APC ya doke na jam'iyyar PDP Ademola Adeleke da kuri'u 255,555, yayin da abokin hamayyar tasa na jam'iyyar PDP ya sami kuri'u 255,523. Rata da ke tsakaninsu ta kasance kuri'u 482. Za ku ji ƙarin bayani akan wannan a shirye-shiryenmu nan gaba. Rahotanni daga jihar Borno Najeriya na nuni da cewa yajin aikin da kungiyar ƙodogon Najeriya ta kira bai yi tasiri ba. Haruna Dauda Gareka.
Comrade Abubakar Muhammad dai shine shugaban kungiyar malaman primary na garin Maiduguri. Yace wannan batun yajin aiki ba da su ba, kuma na tada shi a makarantar primary na Lamisla inda yake aikin koyarwa, wanda kuma ya mun bayani dalilan su na kin shiga wannan yajin aikin kamar haka.
Eh, mun mu shiga yajin aiki ba.
To me yasa tunda an ce kamar umurni daga ita uwar kungiyar kwararo?
Eh, uwar kungiya ta yi ya gurgurun karfinta, to amma mu ma namu da mu malaman in aka zo na aka duba ba a biya mana bukatunmu. Gaskiya dan malamai suna cikin damuwa
saboda irin bukata kenan.
Eh, bukatunmu dan lokacin da ita gwamnatin tarayya ta ce a bamu minimum wage nan na 2018 din nan, to ina ganin ba malamin da aka bawa. Yanzu mu local government guda shidan nan ina ganin ba mu samu wannan biyan bukatun ba. Tunda na fari ma ba biya mana bukata ba, ba zai zama mu zama yan anshin shata ba, mu zama yan rakiya ba.
To sai dai yajin aikin yayi tasiri a jihar Niger bisa ga bayanin da wakilin Mustafa Nasiru Batsari ya aiko.
Daruruwan marasa lafiya ne suka shiga halin tsaka mai wuya a manyan asibitocin gwamnatin jihar Niger a sakamakon yajin aikin gama gari da kungiyar kwadagon Najeriya ta fara a ranar Alhamis din nan. Ga dai abinda wasu daga cikin masu jinyar marasa lafiya ke cewa a lokacin da suke kokarin ficewa daga babbar asibitin gwamnatin jihar Niger da ke Mina.
Sunana Abdullahi Aminu, dan uwanmu ne jiya barayi suka buge suka anshe mai mashin, mun kawo asibiti kuma ana yajin aiki shine zamu koma gida mu je mu samu koda farabin ne mu kai shi a samu yadda za a binga din shi.
Yanzu sun ce ku fita ne?
Yanzu sun ce mu fita.
An yajin aiki kuma mun bari ga baban mu ba lafiya.
Ina za ku je yanzu da shi?
Gida za mu wuce.
To amma muƙaddashin director a sashen kula da asibiti bitoci na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Ibrahim Tatangi Kolo ya ci yajin aikin fa yafi karfin su. To amma duk da haka akwai dubarun da suke yi domin ragewa marasa lafiyan wahalhalu.
Mu ba mu da karfi da zamu ce kare aje, amma kowane lokacin da aka je strike akwai wasu aiki da ya kamata a ci gaba da yi, kamar emergencies and some basic services should continue.
Anan jihar Niger dai ma'aikatan gwamnatin sun kasance a rufe, yayin da jami'an kungiyar kwadagon suka rika zagayawa domin tabbatar da ma'aikata sun bi umurnin su. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Rahoton Mustafa Nasiru Batsari daga jihar Niger. Kawo yanzu dai yunkurin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na samun maslaha bai cimma nasara ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko.
Kusan taro ne da mun tashi baran-baran, babu wani fahimta saboda ba su son su fahimci gaskiyan mu ko ba za mu yadda a yi ƙarya ko kuma a zalunci wato ma'aikatan Najeriya.
Comrade Nasir Kabir kenan na haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta ULC ke mana ƙarin bayani kan zaman tattaunawar da suka yi da jami'an gwamnatin tarayya jiya biyo bayan yajin aikin gama gari da a yau ke shiga rana ta biyu. Taron wanda shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya uwar gida Winifred Ikanem Oyo Ita ta jagoranta bai haifar da ɗa mai ido ba. To kuma yasa yanzu ƴan kwadagon ba sa aminta da gwamnatin tarayyar?
Su gwamnati suna nuna cewa sun ba da rana yanzu za a zauna wai hudu da wata, ba maganar zama hudu da wata ba ne da nemo, a'a magana ne na yaudarar da aka yi baya, mun san za a kuma irin shi. To shi yasa muka jaye daga wannan magana nata, muka ce mu za mu ci gaba da wato yajin aikin mu idan gwamnatin da gaske take yi ta fito ta kira wannan kwamiti a ranar a zauna a ƙara aikin nan a faɗi sabon wato albashi.
Rahoton Hassan Maina kaina daga birnin tarayya Abuja, Najeriya. To sai kuma gangamin da nakasassu suka gudana a birnin tarayyar Abuja da nufin neman jan hankalin hukumomi kan bukatu da suka sha gabatarwa. Wakilinmu Hawwa Umar ta je inda aka gudanar da wannan gangami, ga kuma rahoto da ta hada mana.
Gudanar da zanga-zangar lumana da nakasassun Najeriya daga jihohi daban-daban suka yi a Abuja, suna korafin gwamnati ta yi birista kyautata rayuwarsu. Zanga-zangar da ta biyo bayan taro da kungiyar agaji ta Action Aid ta shirya don bin kadin nakasassun ta karkare da miƙa tarin bukatu ga gwamnatin tarayya, inda nakasassu suka yi kurarin amfani da yawansu da suka ce sun kai mutum miliyan 29 wajen kawo sauyi a shekarar 2019. Adama Balla wacce ta zo tun daga jihar Borno ta ce cin hanci yakan haifar da illoli daban-daban a rayuwar dan Adam.
Corruption shi yake kawo talauci, poverty muka ce. Corruption causes poverty. Poverty causes disability. Zaki wasu rauni zaka ji dan kadan amma sanadiyan wannan raunin zaka gurgunce, zaka makance, zaka kurmance, zaka ba abin da ba zai kasance dake ba. Saka mu dai yanzu dai mun zo ne mu ce cin hanci da rashawa da wannan za a ce ana amma ka je zaka akwai gine-gine da ba ka iya shiga ba, yanzu kaka mani haka ba zan iya shiga mota ba sai an daga ni.
Yanzu menene ke kike so gwamnati ta yi muku?
Kai ina so gwamnati ko dai approving bill namu, ai passing bill namu, bayan passing bill namu sannan duk wani abu da yake kawo mana tangarda a game da rayuwa, wato kamar bariya a kawar rashi.
Shugaban nakasassu na Gombe Umar Ali Goro ya danganta talauci ga karuwar nakasassu.
Kwaya da wuyi duk ya mai da mutane kin Boko Haram jami'an tsaro duk sun zama guragu suna shigan faɗin mu yana yawa. Don an je an ta da bom mutane suna zama kurame, suna zama guragu, suna zama wane ne. Ni da na fito daga notice zan ce mu muka fi talauci, mu muka fi fuskantar kalubale babba daga notice saboda dalili mu muka bamu da ilimi, bamu da 1% ne education kuma ba a kula da nakasassu. Kuma NGOs suke zuwa notice suna amfani da sunan nakasassu suna neman kudi ba su neman nakasassu. So muna kira dala EFCC zo shiga ta bincike NGOs dinnan don a tabbatar an samu mutane an taimake su wanda za mu ci gaba. Wanda yanzu kin je matsalan da yake faruwa notice, yawanci gwamnati ta create commission na notice, ta create power ba ta packet na nakasassu ba. In gwamnati nan ba ta yi ba a cikin miliyan 15 na nakasassu ba za su iya jefa musu kuriya ba.
Shugaban nakasassu na APC a Abuja Abubakar Sharu Abdul Jalil ya ja hankalin gwamnati kan inganta ilimin nakasassu.
Dindin rayuwa idan ba ilimi matsala ce, saboda haka muna son gwamnati ta tabbatar bangaren ilimi musamman kusan ma ba mu mafi ilimi kyauta. Na biyu bangaren harkokin lafiya akalla ba kasar ba, yanzu kana da rashin lafiya zo akan naira 1,000 sai kaga ka rasa dan uwanka.
Nakasassun sun yi fatan gwamnati za ta duba lamarin don kada a ci gaba da jiran gawan shanu. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo mu a nan Washington ke cewa karfe 1:17 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa yawaita wanke hannu allurar rigakafi ne da ba za ka kashe ko sisin kwabo ba, amma kuma babban rigakafi ne ga ilahirin dukkan cututtuka musamman cututtuka masu saurin yaduwa. Za mu dubi muhimmancin yawaita wanke hannu kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Wanke hannu allurar rigakafi ne da mutum ba zai biya ko kashe ko sisin kwabo ba, amma kuma zai kare kansa daga ilahirin cututtuka musamman cututtuka masu saurin yaduwa. Allurar rigakafi ne ga yara manyan gobe. Al'ada ce da idan aka koya wa yaro zai kare shi yaran da sauran abokan wasansa daga kamuwa da cututtuka nesa ba kusa ba. Yawaita wanke hannu ita ce hanya mafi dacewa da nagarta wajen hana yaduwar cututtuka da kuma rigakafi da aka ce ya fi magani. A saboda haka na tuntuɓi Professor Awalu Umar Gajida, mataimakin shugaban asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano, akan muhimmancin yawaita wanke hannu.
Wanke hannu dai alhamdulillahi yana iri da cikin alamomin tsafta. Saboda wanke hannu kuma ya kamata a yi shi a gurare daban-daban. Na farko dai duk sanda aka shiga banɗaki aka fito ya kamata a riƙa wanke hannu. Duk sanda za a ci abinci ya kamata a wanke hannu. Duk sanda aka gama cin abinci ya kamata a wanke hannu. duk sanda za a hada abincin shi kanshi ko naka ne babba ko na yaron ka ne ya kamata a rika wanke hannu duk sanda aka taba wani abu da ake kokwantan tsaftan shi ko da ko abin da kake amfani ne da shi a yau da kullun a gidanka a wanke a rika wanke hannu domin me hannu din nan babban abun hawa ne ga kwayoyin cuta wanda kwayoyin cuta kuma cikin ikon Allah Allah cikin rahamarsa ba ganin su nake da ido ba kai hannunka yana dauke da kwayar cuta baka ganta ba amma in ka je ka damfara shi cikin abinci sai kawai ita kuma ta sa kwayar cuta ta samu gurin zama sai kan ka ce ne sai a ci kwayar cuta sai cuta ta bayyana a jikin mutum ka rasa mata ina aka same ta idan kuwa muka dauki al'adar wanke hannu akai akai ya zama bangare na rayuwarmu na al'adarmu yaranmu sun wa za su taso za su koya daɗin ta ma shi karamin yaro ko yanzu ka fara koya masa je ka wanke hannunka zai ci abinci ya ci abinci je ka wanke hannunka ya ci gaban ɗaki ya fito je ka wanke hannunka kan ce ne yaranmu za su iya ɗaukar wannan sai ya zama al'adarmu in Allah da kuma zai rage mana cututtuka hatta ita pneumonia ɗin da aka yi magana ita ma in ana wanke wanken hannu ɗin nan akai akai za ta rage.
Ba ma pneumonia ba ina ganin dukkan cututtuka
amai da gudawa kuma musamman amai da gudawa din nan za su rage in ana wanke hannu akai akai.
To ya kamata kuma ma in yara sun dawo daga makaranta ko kuma sun dawo daga wurin wasa suna shigowa gida a ce su wanke hannu
suna shigowa gida a ce wanke hannunka kafin ma ya taba komai ma saboda wani lokacin ba lalle sai an zo cin abincin ba ya dawo daga wasansa ko ya dawo daga makaranta an dawo daga makaranta ya ka wanke hannunka kafin ma in ma a kaddara ya dauko wani abu daga waje to ya fara wanke hannunsa kafin ya taba wani abu na gida din ma.
To gyara kayanka aka ce bai zama sauke mu raba ba in kun ne haji kuma aka ce jiki ya tsira. To lokaci ya yi da likitanku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasikar da muka samu daga gaba suna.
To hajiya.
Ko shi ko ita kuma suna son su san wai me ke sa mutum yake haƙurin zuma.
To abin da yake haƙurin zuma akwai kamar na farko dai yawanci kamar in dai kamar karamin yaro ne. To yawanci ga mata masu juna biyu akwai ɗan tsirin ƙwayar magani da ake kira su antibiotic tetracycline musamman.
To
in ita mai juna biyu ɗin ta sha shi wani lokaci waɗansu mutane sukan sha maganin nan yanda bai kamata ba ko kuma aikin shi ya ƙare. To in ka sha wannan aka haifi yaro to sai ga haƙorinsu sun in su haƙorin suka fito za ka.
To tun lokacin da yake ɗan tayi ɗin nan maganin har za ta shiga ta zauna a jikin shi har sai haƙorin shi sun fito su fito haka.
Eh haka sai yake hajiya.
To
to kuma akwai waɗansu waɗanda suke shan waɗansu irin magunguna irin su antibiotic ɗin nan su kuma waɗansu in suka sha za ka haƙorin su sun canza. To waɗannan in suka canza ɗin in dai domin wannan ne in dai mutum kamar wanda ya manyanta in dai domin waɗannan to wannan ana iya akwai irin abin da ake sa a goge haƙorin.
To haka goge
wannan maganin goge haƙorin kuma in ka dai in ka goge haƙorin to zai dawo da hasken sa kuma na uku kuma a kinsa akwai wasu mutane waɗanda rashin tsafta.
To akwai wannan kuma
ba su amfani da asawaki ko broshi. To in ka zauna baka amfani da shi to bayan shekaru ko watanni za ka haƙorin naka duk sun canza sosai.
To likita kamar na ɗan tayi ya fito ya yi haƙorin nan suka yi zama ka san suna famfara haƙorin su fita. Idan haƙorin shi su ga yi famfara nan haƙorin sababbin haƙora suka fito ɗin nan zai rabu da wannan koko sai yi.
Kin san su haƙorin suka sake fitowa kin san waɗannan sukan cire na farko ɗin. To aka yawanci in na biyu ɗin suka fito yawanci za su fito da kyansu.
To.
Kin san bayan haƙorin na farko in suka fice to waɗannan na biyu haƙorin na biyu suka fito to waɗannan haƙorin sukan fito ba wani ba lalura hajiya.
To shi kenan dama an ce idan kunni ya ji jiki ya tsira.
Gaskiya ne hajiya.
To shi kuma Malam Mamu Taluhu ƙaura na moda daga can jihar Zamfara.
To.
Yana so ne wai ka gaya mishi me yasa ne me ke kawo aman jini.
To aman jini akwai abubuwa da yake kawo aman jini ce na farko ko wani abu na faruwa a cikin bakin mutum makogoron mutum ko kuma bututun da ake kira esophagus da inda abinci ke biya shiga cikin mutum ko kuma lokacin saman cikin mutum to duk wannan yana kawo nan yake inda kana da jini kana aman jini daga nan yake ta amma bai kamata mutum ya rinka aman jini ba Hajiya
akwai babban matsala kenan
inda kana aman jini mai da ka soma wannan dole kai sauri ka je wani likita domin in ka dinga aman jini din nan da yawa to wannan in ba abinci ka an gano abin da ke kawo shi ba kinsa in kana aman jini da yawa jinin naka na raguwa
subhanallah
ba sai amma zai iya halaka ka
to amma idan aka je aka gano ko me ke sa aka warkar shikenan ko
aka gano aka tsayar da wannan jinin da jinin ke fitowa to za a yi warkar da mutum insha Allah
kar dai mutum yayi wasa in ya ga yana aman jini ya maza maza ya bar duk abin da yake je asibiti
eh in dai kana aman jini kai sauri ka bar komai da kake ciki ka je wani likita a duba domin wannan abu mai
me hatsarin gaske ne
eh hatsarin gaske ne Hajiya
to idan mutum yayi watsi fa yaga kaman abu ne da zai wuce me zai faru
in kai watsi kana tsama abin da zai wuce sai dai kuma Allah dai kawai kiyaye ka
to likita to Allah ya kiyaye
amin amin
to mun samu wannan takardar daga wajen Aisha Usman Dangote a can Karasuwa
to
jahar Yobe
to
wai me ke kawo zafin fitsari ne
to abin da ke kawo zafin fitsari Hajiya na farko kin san fitsarin da ke fitowa zafin shi kusa da zafin cikin dan adam amma
bai fito da dan dumi ko
yana dan dumi amma in dai fitsarin kana fitowa da zafi to na farko akwai ko kana da ciwon sanyi
subhana
ko kuma akwai wani ciwo a cikin mafitsararka ko kuma a kodarka
to
in dai kana fitsari yana da zafi haka dole kai sauri ka je wurin likita
sai an je an duba a gani ko ciwon sanyi ne ko ciwo a koda
eh ko kuma fitsara dole sai an duba waɗannan
to
kuma aka duba irin waɗannan yawanci akan gwada fitsari ne akwai magani da za a iya baka sai warkar da kai amma dole indai ka so mu ji wannan kai sauri ka je wurin sauri ta je wurin likita a duba
to kaman yanda muka yi ka ba da ansa a baya misali mutum ya ga yana ta fitsari da zafi din sai banza idan ciwon sanyi ne in yayi tsanani me zai faru
to ciwon sanyi yayi tsanani to yakan iya sa mutum ba zai iya haihuwa ba to na kuma wani lokacin ya ci gaba yana iya sa mutum da zai ciwo waɗansu ma ciwon sanyi yakan tsanani da zai bi jikinsa har ma ya je kwakwalwarsa
subhanallah
to duk waɗannan suna iya faruwa kin san komai na Allah ne amma in dai wannan ya faru kana jin irin wannan kai sauri ka je likita domin aje akwai magani a
to Allah ya sauwake.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu ko madadin
Dr. Lada.
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla gaida Jummai Ali da likitan mu Dr. Muhammad Ladan kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To takaice yayin da hukumomi a kasar kamar ke binciken wasu munanan laifuka da ake zargin sojojin gwamnati da aikatawa a yankin Arewa mai nisa. Rundunar sojin Amurka ta yi kiran da abukadi a yayin da take ci gaba da bayar da horo ga sojojin na kasar Kamaru. Kasar Myanmar na yin duk abin da take iyawa don maido da 'yan Rohingya sama da 700,000 gida. A cewar wani babban jami'in gwamnati kasa da kwana guda bayan da Prime Minister kasar Bangladesh mai makwabtaka da Myanmar din wadda ke baiwa 'yan gudun hijirar Rohingya mafaka. Ya zargi kasar mabiya addinin Buddha da yunkurin hada maido da musulmi. Kasashen Russia da China jiya Alhamis sun yi kiran da a sassauta takunkumin da kasashen duniya suka kakaba ma kasar Korea ta Arewa a matsayin hanyar karfafa mata gwiwa domin kawar da makaman nukiliya wanda hakan ka iya gurgunta kudirin majalisar ɗinkin duniya ko kasashen duniya ma na matsa ma Korea ta Arewar lamba. A jiya Alhamis ta kasance ranar ja-in-ja da zub da kwalla da hayaniya a majalisar tarayyar Amurka inda mutumin da ke fuskantar tantancewar zama alkalin kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh cikin fushi ya karyata zargin neman yin lalata da wata mace mai suna Christian Blasey Ford wata liyafa a shekara ta 1982.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu ja aya sai can da la'asar ko kuma ga karfe 8:30 kenan nan da dawo sa 1:30 mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi da taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Greg Burns Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.